Mai sauraro, assalamu alaikum. Barka da wannan hantsi, kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Idan ana biye da shirin ciwon yamace, makonni biyu kenan muka fara tattaunawa a game da mahimmancin taimakekeniya tsakanin mata da irin kalubalen da ke tattare da yin haka. Inda a makon jiya muka karɓi bakoncin Hajiya Rabi Bello, Hajiya Zuwaira Ibrahim, Hajiya Zainab Jibril da Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa, wacce take cikin bayani a game da yadda taimakekeniya tsakanin mata ya kasance a can baya kan lokaci ya ci mana. Ga kaɗan daga bayanan nata.
Baba ya tafi wata sai ba, sai ta sayo dan makocinta dake shi yadda yar kanwar mijinta. Haka zaki gani babu, amma haka za kokon mata ayi saboda kikkiawan mu'amala. Saboda kin ga wannan ba karaman alheri bane, ba karaman dankon zumunci yake sakawa ba. Kuma yaya za su tashi da kauna, wa za su rushin kunya, za su cuta. Saboda sun dauke ke uwarsu ci, ke kuma kin dauke su yayanki ne. Saboda haka za su shi uwarsu, za su abata uwarsu. Wannan shine kikkiawan mu'amala irin ta mata a lokacin da. Kuma yanzu ma akwai raguwar masu yi amma yanzu abubuwan suna samun na kasu ba kaman da.
To har wa yau muna tare da bakin namu, kuma za mu fi mai da hankali akan alfanun taimakekeniya tsakanin mata, kalubale da kuma koma bayan da rashin hakan yake jawowa. Ai sauraro lafiya. To Hajiya Zainab, wani irin alfanu taimakekeniya yake haifarwa tsakanin mata?
Mu'amala a tsakanin mata yana da fa'ida sosai, saboda ciwon yamace na yamace ne. Ya kamata mata su cire girman kai da sa ido akan san abin duniya. Wataƙila wanda kika ki kula ta za ta iya miki amfani wata rana, ko za ta iya taimakon ki idan kina da wani bukata. Wasu kuma za ki iya shakuwa da su su zama kamar ƴan uwanki. Idan mata suka riƙa yin wannan dangantakar tsakanin su, za a samu ci gaba a cikin al'umma gabaki daya. Ai yana cikin ɗabi'a da tarbiyya kamar dan uwanka sallama idan ka shiga waje, ko kuma ka girmama na gaba da kai. Zaki ga wa'ansu ko manya ne, zaki ga sun girme ka, kasan sun girme ka, amma idan kai babban kai gaishe su ma ba lallai su amsa ba. Yanzu wani irin rayuwa na zamani da yara suka dauka, kuma ba wani man da ke kuban su.
Ina ga illa rashin yin haka.
Rashin yin haka na da illa sosai, rashin ƙara dangantaka yana da illa sosai. Ya kamata mu koma gida mu ƙara ma yaran mu tarbiyya, kuma mu ma mu nemi ilimi akan abubuwan mu dan yi karance-karance akai, mu ga yanda zamu yi mu gyara.
To Hajiya Sa'a, menene alfanun da taimakekeniya yake haifarwa tsakanin mata?
Da a unguwa zaki ga cewa yaro ba zai wani abu na barna ba, saboda bigiyan da ije akwai mai ganin sa, akwai mai fada. Zaki ga yaro na tafiya sai kaman cewa mata da yake tafi da mutum, saboda kikkiawan mu'amala a gida da aka nuna ga duk wanda ya gan shi ba daidai ba zai hukunta shi. Haka sun yanzu idan yanzu yaro ya ganka ma da gangan ma zai dinga yin wani abu ba ko ya takale ka, wanda idan uwarsa ta ji za ta tashi ta masifa ta rashin mutunci. Amma ya danganta da ina ta taso, a ina ne gidansu, ina ce unguwarsu, me tarbiyyar gidansu da tarbiyyar unguwarsu na tasiri shi ma wannan.
Wace irin rawa mata suke takawa wajen hada kan al'umma?
Mata gaskiya suna da babban rawa da suke takawa. Yanzu alal misali kamar yanzu unguwan mu, idan aka ce miki da an yi haihuwa, to in dai mace tana da tsohon ciki fa, ana ciwo ana lekuwa ana zuwa ana lekuwa, kai kada ta yi bukaci wani abu ko kasa da ita. Kin ga mu'amala ce mai kyau. Sannan wani ga idan aka yi wani abin su sakakke a gidan makota, sai fa an dauko an tura wa da makota a ce ga wani dambu ne aka yi, ko wani dan wake ne, ko wani alale ne, wanda ba kullun ake son sa ba, sai an aika gida. Kuma idan aka duba cewa wannan gida ba su da abinci mai kyau, ko ba sa ci su koshi, to za ki ga cewa an zuba an aika musu. Ko kuma ƴaƴan wannan gidan sai uwar ta ce ina su wane ku jira su, kin ga an musu kwano daya tare suke ci, kansu ya haɗu, ba za su gane gidan su wane ba, ba gidan su wane an yi. Saboda me? Saboda gidan da suka ci za a ba su abinci su ci tare da ƴaƴan gida, kuma za su dauki kansu ƴaƴan gida ne. Dan haka da idan muka tashi sai ki ga cewa kowa ma yayin ki ne, kowa ma baban ki ne, kowa ma kawun ka ne. Saboda me? Saboda kikkiawan mu'amala cewa kai baka san ma akwai bambancin wane da wane ba. Naka da abokin wannanka da dan makotan ku dan da dan gidanku za ka ga babu wani bambanci. Saboda ne? Saboda kikkiawa alaka da mu'amala da yake da yin tunanin mata na wannan zamanin.
To Hajiya Zuwaira, bari mu yi magana game da alfanu, kalubale da kuma koma baya da taimakekeniya da kuma rashin taimakekeniya yake janyowa tsakanin mata. Domin akwai masu cewa ai idan mata suna inda za su ji koke-koken mata, sun san matsalolin mata, kasancewar su mata ne, za su dada kaimi akan waɗannan batutuwa ta yadda za a samu mafita mata kuma su samu jin daɗi.
Wai, rasa ba an san ma da zan baya. To akan da ya kalubale shine idan Allah ya sa ke mace yar uwa ta cika kai wani matsayi, sai ki kokari ki aje wannan girman kanta ke zaki man da kuma ni wanda nazo neman taimako din zan maki ki yi don Allah. Inda a aka kai fa duk ko menene fa sai fa an sa Allah a ciki ayi dun Allah a taimaki juna saboda Allah nan da ya saka ki a wannan matsayin ya saka ki ne dinki taimaki ƴan uwan bai saka ki dinki kadai ba ayi kokari sai a ajiye wannan jiji da kai din da girman kan da ganin an isa din ya taimaka wa mata ƴan uwansa kamar ni misali a ce ni in samu wani matsayi da zan taimaka wa mata ƴan uwata zan ko taimaki mata ƴan uwana saboda meni nake cikin su ni na san irin matsalan da suke ciki da birni da ƙauye so wannan ba wani abu bane dun ka samu kalubale akan taimako kinga kamar ni akwai wani lokaci da na shiga cikin irin wannan halin na san wani wanda yake zai iya taimakawa ita kuma ta san in an taimaka ga yadda za a yi da abin to sai ta zo wuri na ni kuma na je inda za a bada taimakon kuma ni ba yar uwa ba ta bace kinga na farko addinin mu ba daya ba na biyu kabilan mu ba daya ba ita yar kudu ne ni yar arewa amma naga tana bukatan taimakon kuma na taimaka din amma daga karshe abin ya dawo mani da na sani amma in na tuna cewa yana cikin kaddarorin rayuwa na kuma ya kamata din taimaka kuma na taimaka kuma ban damu da wannan fakin cikin da ta saka ni a ciki ba ban damu da wannan sakayyen da ta yi mani wanda bai da kyau ba kawai in na tuna kullun sai in yi farin ciki cewa ai na taimake ta in har za ka sa a ranka cewa kaidun Allah Allah ko zai baka sa'a zai kuma taimaka kuma taimako tsakanin mu mata abu ne mai muhimmanci duk kamar yanda Hausawa kan ce ciwon mace na mace ne namiji bai san ciwon mace ba yanda mace ta san ciwon mace so idan Allah ya sa muka samu irin wa'annan mukaman abu ne mai dadi kuma kinga a samu yanda za a taimaka wa mata din masu karfin da marasa karfin
Hajiya Zainab
gaskiya rayuwa kam sai ana taimakawa juna a wannan zamanin mata dole su tallafa wa juna musamman wajen neman ilimi anan muna ya kokarin mu nuna ma mata muhimmancin ilimi na ƴa mace ko a kawaye na ina iya kokari na su yi degree mataki na biyu wato master's degree wasu sai su ce ma as application din ma ba za su iya ba ni na kan je in yi musu application din har in bi admission din sai sun samu admission sai kuma su zo daga baya su zo su yi karatun su ji dadi kinga ai an samu cigaba za su samu wani cigaba ko a wajen aiki ne wayansu da ma suke zaman gidan nan ba sa aiki kinga ko da karatun suka yi at least za su samu su fita daga wani duhun kai saboda rashin aiki da rashin neman ilimi wani ci baya ne a al'umman mu nan
Hajiya Sa'a me zaki dora
illa yin haka din yana cikusawa yara zargi da zato saboda zaki ga cewa wannan gidan su ana cin abinci mai kyau ko an ci abinci ko da ne shi ko gidan su sai su kwana biyu ko su wani ba su samu abinci da suka ci ba amma ga gidan su wannan da akwai idan Allah tayi kayi wa ƴaƴanka su kadai sana kaya ko ke uwakin wa ƴaƴanki ke kadai baki ƴaƴanki sheki ko ita wannan tace wannan ƴaƴana ne wannan tace wannan ita ma ƴaƴanta ko wace ta ja danta kaga da an fara hada mummunan alaka tsakanin su saboda idan wata tafi wani hali ko ta fawa ta sakin hannu to sai aga dan wancin yafi namu kuma ran Allah ya gidan mu daya daga ba ta fara kunduwa tsakani ko kuma ya zama cewar kin dauki abinci kin dafa kin ba dan ko kin bashi wani special abu ko alawa ko biskiya bashi wancin kin hana shi to kullun ya ringa jin zafi me ne mata take min wannan me isa ce kaza kaza to kullun zai kulle a zo to har girman sa ba zai baki kima da girma kamar na mai kaunar sa ba zai dauke ki a wata daban wanda in bai miki munan zargi ba to zai dinga kallon ki wala to shine babban illar wannan abu tun da yana karami an dasa wannan abu cikin zuciyarsa to dan haka ya kamata gaskiya mu kiyaye irin wannan sannan kuma kiga mata idan aka ce clinic irin awon ciki din nan ko awon yara sai kiga an sa kyakkyawa alaka kamar uwa dai uba dai ma ake mata suna da wannan kokarin da sauran yadda da mutane sannan kuma idan har ba ki kyakkyawa mu'amala babu hadin kai idan kina da miji idan yana wani abu daban ba za ki taba ji ba sai abi ya lalace tukunna idan kina da ƴa ko kina da na miji idan yana wadan su mummunan mu'amala ba za ki taba sani ba saboda baki bada kofar a gaya miki ba ko baki bada kofar wani ya masa fada ba to kinga ba ki da mu'amala da mutane sai ki samu ciki wata bakwai ke miki sani ba mutane na kallo ba su ga miki ba ko kuma ya zama cewa danki ya fara wadan su halaye ke kuma ki dabba ma a zo a ga miki ba ki ce ko wani ciki ne kuma kamar irin waɗannan wannan ba karamin hadari bane sannan ba da bayan haka idan ya zama cewa illar wannan rashin mu'amala sai ki tashi da wani a gidanki kwana ba abinci saboda ba ku da kyakkyawan mu'amala ki da ɗan ungo sannan kuma zai kasancewa sallah ta yi yayanki ba samu stress sun saka ba yayan mutane sun saka amma da kyakkyawan mu'amala na imani dole wani gidan za a kawo musu kuma idan kina kyakkyata ƴaƴan al'umma ko kiya kyauta ma kotanki ba za a taɓa wani cutar da ke ba ba za a taɓa wani abu ya cuce ki ba ba za a taɓa wani cutar da ƴaƴanki ba ko ba kya nan za a kare miki wani interest ma ke ko mijinki ke neman aurewa ko sai a ce kai ai mutum ne arziki ina wannan ai tana da kiji ga baka amma idan ya zama kyauta ma sai ta yi da ya ga mai ku talla ku ba shi kaza kaza san talla
mi sauraro anan zamu yi sallama a yau amma idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu zuwa makon gobe zamu kawo muku wani sabon shirin ciwon ƴa mace yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai Solomon Abu daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya.